A yanzu ana ganin kasashen da suka ci gaba wajen kafuwar tattalin arziki da kimiyya sun fara ajiye man fetur a matsayin wani babban jigon da ke tallafawa wajen bunƙasar tattalin arzikin ƙasa. Har yanzu a Najeriya ƙasar ta dogara ne da man fetur, duk da cewa ƙasa ce da ke da ɗimbin arzikin ma'adanai da ƙasar noma. Mutane kan shafe sa'o'i akan layi a gidajen mai, wanda hakan ke kawo matsala ko cikas ga sana'o'i har ma da lamuransu na yau da kullum. Na zaga gidajen man a Abuja, ga kuma abinda wasu 'yan ƙasar ke cewa.
Sunana Alhaji Ilyas Dalhaji. I suppose I've gone back to be there. Amma yau ban sama zan iya koma ba. Dole sai samu wurin da zan kwana. Allah saba nake nan. Na su kusatan shiga aka ci a dakata da saiwa. Yanzu aka yi resume. Ban san ba ko zan samu a dan nan.
Sunana Shafiu Idris. Rashin man shike kawo mana matsaloli irin wannan na ciyayi tsada. Zai shiga ma yanzu yanayin tahe-tahe ma an rage. Ba fasinja saboda mai yayi tsada. A wurin da zaka je 1000 sai kiga yanzu ya koma 2000. Kin ga fasinja in dai ba waye tafiyar dole bace. Ba ka sauye zaki ga mutun ya tashi yayi tafiya mai nisa ba yanzu haka.
Baya ga karancin man wani abin dubawa kuma shine yadda farashin sa ya bambanta a jahohi. Da hakan zai iya kawo ta'azzara talauci a wasu bangarorin kasar. Isa Abdullahi mai sharhi ne kan tattalin arzikin kasa ya ce sai gwamnati ta tsaya tsayin daka don gyara yadda ake tafi da harkar man fetur a kasa.
Wannan layin mai matsala ce ta rashin samar da yanayi mai kyau yadda za a samar da tacaccen man fetur din a cikin gida. Kuma mun yi sake mai yawa, kasashen waje sun yi dumu-dumu akan harkar man fetur a cikin Najeriya. Mutanen Najeriya marasa kishin kasa sun shiga dumu-dumu suma ba za su taba so su ga abin ya gyaru ba sai dai idan an yi tsayuwar daka da gasken gaske. Waɗansu sun gwammace a maimakon a tace mai a Najeriya gara su dinga karban canjin kuɗi daga bankin Najeriya za su ji babban banki a farashi na gwamnati da ƙaryar za su je su siyo man fetur su canja shi a bayan fage. So da yawa kuma mutane sun gwammace a shigo da man fetur din domin zai fi ba su wannan irin almundahana da cuwa-cuwa a cikin gwamnati. Saboda haka mutanen wajen nan sun datsa sun ga jini kuma sun ga cewa za su iya ta yi na ci gaba da haka da kuma ƙirƙiro mana matsalolin da ba za mu iya warwarewa ba. To mu kuma mun yarda da hakan. Dole ai wa'annan gyara, in ba haka ba Najeriya nan sai dai kuma yadda Allah ya so a harkar man fetur.
Duk da cewa a koda yaushe gwamnatin kasar da manyan dalalan man na bayyana dalilan tashin farashin man, amma a wannan karan dalilin ya sha bambam da wanda aka saba ji a baya. Abubakar Mai Gandi ɗakin gari shine jagoran kungiyar dalalan man fetur wato IPMAN.
Dogayen layi da aka gani yana da nasaba ne saboda zaben da aka yi na shugaban kasa. Mafi yawancin direbobi ba su je suka je wajen lodi ba. Suna tunanin cewa za a samu rashin zaman lafiya. Amma a halin da ake ciki yanzu, direbobinmu mun umurce su da su je su yo lodi, su dawo da waɗannan kaya domin a fara saida ma jama'a. Kuma idan kin lura za ki ga a nan cikin Abuja, an ɗan fara samun sauƙin wannan yanayi na dogayen layi.
Ana sa ran samun sauƙin lamarin bayan kammala zaɓen gwamnoni da za a yi a ranar Asabar ɗin nan mai zuwa. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.